أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. فقرة لتاف بلوغ المرام، لتاف ابن حجر الأسقلاني. Muna cikin kitabul tahara har yanzu za mu karanta babul haidi, babi na goma. Abinda ake cewa al-haidu lugatas sayalan, da larabci idan aka ce haila ana nufin malala. Haila da larabci al-haidu ma'anarta as-sayalan, ma'anar kalmar haila ita ce malala, ko a ce farara da Hausa. Min kaulihim habal wadi, don haka Larabawa sukan ce kwari ya cika da ruwa. Idan aka samu ambaliya, kuma shi yasa ake kiran guldi ko tafki da suna al-haudu, li'anna al-ma'a yahibu ilayhi. Wannan fasara haka yake cikin lisanul arab, littafin ibn al-manzur, mujallad na 7 shafi na 142. Don haka kalmar haila da larabci ma'ananta shine malala, kwarara na ruwa. Wannan dalili ake amfani da kalman don a fassara jini da yake fita ga mace a lokacin al'ada. Ya'ani fil istilah, a fassaran haila ta shari'a, malamai sun yi bayani daban-daban. Kamar misali, ibnu juzayyin min al-malikiyya, al-litafin al-qawaninul fiqhiyya, shafi na 31, yana cewa addamul khariju min farjil mar'ati allati yumkinu hamluha adatan min ghairi wilada wala marad. Haila ita ce jinin da yake fita daga al'auran mace, wannan matar da take iya daukan, matar da an san ta kai ta fara yin al'ada, jini ya fito masa min ghairi wilada wala marad, ba wai saboda rashin lafiya ko kuma don ta haihu ba. Idan jini ya fito ta al'auran mace ba dalilin haihuwa ba, kuma ba domin rashin lafiya ba, sai a ce wannan matan tana haila. Ibn Qudama al-Hanbali, a littafinsa al-Mughni, mujallad na farko, shafin 386, yana ta'arifin haila, ya ce damun yurkhihi rahimu idha balagatil mar'a. Jini ne wanda mahaifa ke fitarwa idan mace ta balaga. Summa ya'taduha fi awqatin ma'luma, sannan wannan jini ya rika dawo mata a wasu lokuta sanannu. Farkon zuwansa shine lokacin da mace ta kai balaga, daga lokacin hailan zai yi ta dawo mata akan wasu kwanaki kirkago. Fassara wanda ya fi gamsarwa, wato shine fassaran da yake littafin Mughni al-Muhtaj, littafin al-Imam Sharbini, yana cewa damu tabi'a wajibillah, haila jini ne na dabi'a, jini ne na halitta. Fi awqatin ma'lumat, wanda yake zuwa wa mace a wasu lokuta sananu. Ya'ni fa laysa damu fasadin, ba jini ne wanda yake na rashin lafiya ba. Wa innama khuliqa li hikmatin, jini ne wanda Allah ya halicce shi a jikin mace domin wata hikima. Mece ce hikimar jinin haila ga mace? Bayanin yana cikin Kashaful Qina', littafin al-Imam al-Bahuti, mujallad na farko, shafin 197. Mece ce hikimar da ta sa Allah madaukaki yake fitar da haila ga mace? Tazkiyatul walad, abincin jinjiri ne a lokacin da yake cikin mahaifan uwarsa. Walidhalika idha hamalat al-mar'a inqata'a haibuha fil ghalib, wannan dalili yasa idan mace ta samu ciki akasari, wannan mace matan sai ta daina ganin haila, saboda a wannan lokacin hailan, wannan jini na haila shine abincin jinjiri. To wannan ita ce hikimar halittar haila ga mace. Akwai hadisin al-Imam al-Bukhari da kuma al-Imam Muslim, yana cikin Bulughul Marami a wannan babin da zamu shiga insha Allah. Hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, tana bada labari, tace kharajna la nara illa al-hajja, mun fita da nufin zuwa aikin haji da mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma kunna bi Sarifa, lokacin da muka iso Sarif, ga muga Makka, za su tafi aikin haji, sun kusa zuwa Makka, suna wani guri da ake kiransa Sarif, mawdi'un qaribun min Makka, bainahuma nahwu min 10 amyali, tsakanin Sarif da Makka bai wuce mil 10 ba. Hittu, Aisha ta ce sai haila ta zo mini. Fadakala alayya rasulullah, sai manzon Allah ya shigo gare ni, wa ana abki, ina kuka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiyan da matansa gaba ɗaya, kuma wannan tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da nufin aikin haji, ya kasance ita Aisha ce kadai al'adanta ta zo mata haila. Wannan ya tada mata hankali, saboda za ta samu na kaso na wajen lada, aikin ibada da sauran matan za su yi ba irinsa za ta yi ba, aikin ibadan da sauran musulmi za su yi ba irinsa za ta yi ba, domin ita mace mai haila tana da wasu dokoki waɗanda shari'a ta keɓance mata. Wannan dalili yasa Aisha take kuka. Wannan yana nuna maka muhimmancin addini wajen sahabban Annabi Muhammad, saboda kawai za ta samu rashin wasu ayyuka na lada, wannan yasa ta fashe da kuka. Wanda a yanzu da yawa in kaga dan adam yana kuka saboda rasa duniya ne ba lahira ba, ita lahiran ne take ganin ta samu na kasu ta wajen lada, wannan yasa ta kama kuka. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurinta, kala sai ya ce malaki anufisti, me yasa nake, ko dai haila ce ta zo miki? Kuntu na'am, nace haka ne. Qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam, wannan al'amari na haila abu ne wanda Allah ya wajabta shi akan mata yan adam banda maza. Allah ya wajabta shi, katabahu Allahu, Allah ya wajabta shi akan yan adam. Saboda haka ki daina kuka da dalilinsa, Allah baya hukunta sharri ga dan adam. Wannan hadisin yana sahihu al-Bukhari, kitab al-Hajj, hadisin 290, sahihu Muslim, kitab al-Hajj, babu bayani wujuhi al-ihram, hadisin 211. Ibn Hajar al-Asqalani, Fathu al-Bari, sharhin hadisin, ya ce wasa dalla al-Bukhari fi sahihihi fi kitab al-Hajj. Al-Imam al-Bukhari ya kafa hujja da hadisin Aisha dinnan, بعموم هذا الحديث على أن الحيض كان في جميع بنات آدم. الإمام البخاري كف حجة دون حديث النا عائشة حديث متفق عليه أكن شوا إذا هيلا الله يا وجب تاتك دكا وتمشي ما تقر تناجك متاني الله يا وجب تاتك da kowace mace wato halitta ce ta mace saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Aisha inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati adam. Kaga wannan hadisi na Aisha martani ne ga duk wani korafi da zaka gani ko kaji mimma la yujadu lahu dalilun sahihun ala kauni banati al-anbiya alaihim assalam munazzahatin min damil hayd wal nifas. Ba mamaki ka ci karo da wani hadisi ko labari wanda wani zai gaya maka cewa yaran annabawa ba sa haila, a ce maka yaran annabawa ba sa haila, Allah ya tsarkake su daga haila da kuma zigi. Ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa ma Aisha, inna haza amrun katabahu Allahu ala banati adam, wannan al'amari na haila abu ne wanda Allah ya wajabta shi ga ƴan adam mata, tunda annabi ya faɗi haka. Hadisin kuma muttafaqun alai, ya kawar da duk wani labari da zaka iya samu akan cewa ana iya samun mace wacce ba ta haila. Bal inna adama wujudi haidin aw nifasin inda almar'a alamatu naqsin fi takwiniha, ana iya samun mace da ba ta haila babu shakka, ana iya samun mace da ba ta haila, amma ita wannan mace abinda malamai suke cewa matan tana da naƙasan halitta, don haka matan tana da larura, ba wai kamala ce gare ta ba a same ta ba ta haila, naƙasa ce gare ta a samu ba ta haila. Allah ya sa mun gane, ita mace kamalarta ita ce a samu tana haila, idan matan ba ta haila to na ƙasa ce gare ta. Idan aka bincika za a samu akwai wani ciwo tare da ita, koko akwai wani naƙasu da ta samu, wata hikima ta Allah maɗaukaki da ya sa mata. Amma dai asali halitta na mata an yi ta ne akan kowace mace ta yi al'ada. Akwai irin wannan hadisin wanda aka ruwaito daga Abdullah ibn Abbas, yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibnati Fatima haura'u adamiyyatun lam tahib, manzon Allah ya ce yata Fatima yar adam ce mai tsafta mai kamala, don haka bata taba haila ba. Wannan hadisin babu shakka hadisin ƙarya ne. Ibn al-Jawzi ya sa shi cikin hadisan ƙarya, hadisi mawdu'un shine hadisin ƙarya wanda aka kirkiro aka jingina shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana al-mawdu'atul kubra hadisi 684 da silsilatul ahadith al-da'ifa da tafsir al-Albani hadisi 428. Don haka duk wani hadisin da yake nuna maka darajar mace ba ta haila, wannan hadisin babu shakka bai inganta ba. Kamalar mace ita ce haila, a samu tana haila, wannan shine kamala game da halittar mace. Idan aka samu ba ta haila, wannan naƙasa ce, ya'ni alamatu naqsin fi takwini khalqiha, alama ce na naƙasa game da halittar da aka yi mata. Imma Allah ya mata wannan na ƙasa saboda wata hikima, ko kuma Allah ya mata wannan na ƙasa saboda wani ciwo da ke tare da ita. Kuma ba wai mutane ne kadai ba, misali akwai littafin Jizaul Albab, littafin na Sheikh Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini a mujallar na biyu shafin 269, ya ce zakarar ulama'u, malamai suna cewa annal lawati tahibu minal hayawana, ki dabbobin da suke iya haila guda takwas ne, dabbobi da ke haila guda takwas ne. A nan malamai sun sa dan adam cikin dabbobi saboda la'akari da tsarin halittarsa, tunda misali ana kasa halittu kashi-kashi, akwai kwari akwai tsirrai da sauransu, sai aka sa mutum cikin halitta na alhayawanat. Takwas ne, na farko ita ce mace ‘yar Adam tana haila, ya ce almar'atu wadda'u da kura, kura ma tana haila, wal khuffashu da jemage, wal arnabu da zomo, wal kalba da kariya ita ma tana haila, wal farasu da godiya macen doki, wal naqatu da kuma taguwa macen ragumi, sannan alwazabu tsaka ita ma tana haila. Waɗannan su ne guda takwas. Wato kenan ba ɗan adam bane kadai, Allah yana da hikima cikin halittunsa. Kai hatta namiji akan samu wanda ke haila, dan adam namiji akan samu wanda ke haila, wanda malamai suke kiransa al-khunsa, shine mutumin da ke da gaba biyu. Wa huwa man ittama'a fihi al-ubwan tanasuliyani, ya kasance mutum yana da al'aura guda biyu, ubwu al-dhukura wa ubwu al-unusa, yana da al'auran maza yana da al'auran mata. Ana samun irin waɗannan mutanen, shine ake kiransa al-khunsa. Yana zuwa kashi biyu a wajen malaman fiqhu, akwai al-khunsa kawai, sannan akwai yani al-khunsa ghairul mushkil, sannan akwai al-khunsa mushkil mai gaba biyu wanda ba shi da matsala ta wajen dokokin fiqhu. Akwai mai gaba biyu namiji da yake da gaba biyu amma yana da matsala ta wajen fiqhu. أما الخنسة غير المشكل أو الواضح فهو الذي ترجحت فيه صفة الذكورة أو الأنوثة. يكسن شيء متن نمجينا دا قباديو أما يافرين جاي تجيفي دا تولنا مباعة شيء مي مشكل الخنسة نكوى متن مي قباديو فإن دا يافرين جاي فنني هكون شيء سيكي. أكوي لتافن الاختيار لتعليل المختار لتافن عبد الله بن محمود الحنفي ومجلنا اكشافي نهم سندة يناتشوا إذا كان له آلة الرجل والمرأة إذا النمج ينادى الأورى النمج لكما الأورى المجيء فإن بال من أهدهما إذا أكوا يقر ينافت آلية تدايا اعتبر به تعالى سأهكم تاشتا والنجيفا. Don haka ba mushkila bane, ba a ce mai al-khunsa al-mushkil. Fa in bala min al-zakari, idan yana fitsari ta al'auran namiji, fa huwa gulamun, sai a ce mai yaro ne. Wa in bala min al-farji, in ko ta al'auran mace yake bawali, fa huwa unsa, sai a hukunta shi akan mace. Me yasa ake son a san hukuncin mutum? Saboda kowane yana da irin dokan da Allah ya keɓe masa. Namiji yana da dokokinsa, mace tana da dokokinta. A halin rayuwa da mahalin mutuwa, don bayan mutuwa akwai gado, ta wajen gado akwai bambanci tsakanin gadon namiji da kuma gadon mace. Haka nan a dan duniya akwai bambanci ta wajen dokoki, mace akwai dokokin da Allah ya dauke mata, namiji kuma ba a dauke masa ba. Saboda haka ake son a san wani gefe mutum yake, ana la'akari ta inda fitsari yake fita masa, a hukunta shi ta nan. Sannan kuma ana la'akari da siffofin da suka fi rinjaya tare da shi, wannan hukunci ana yin sa ne kafin ya kai ga balaga, don in ya riga ya balaga ba kuma sauran mushkila, dole za a samu ta inda ya fi rinjaye. Akasari al-khunsa yana zama mushkila ne kafin balaga, amma da zaran balaga ya taho ana iya gane bambanci, domin za ka samu yana da gaba biyu amma lokacin da ya balaga sai aka samu ya yi gemu. Kaga wannan ya fitar da, ya nuna rinjayensa ta gefen maza, ko ko a samu ya hidda nono, kaga ya nuna rinjayensa ta gefen mata. Fa idza balaga fa zaharat lahu amaratu ar-rijal fa huwa rajulun, idan ya balaga yana tare da alamomin namiji sai a hukunta shi ta gefen maza. Wa in zaharat lahu amaratu an-nisa'i fa huwa imra'a, idan alamomin mata ne suka bayyana gare shi, to sai a ce wani ai mace ce. Fa in lam tadharil amaratani aw ta'araba fa huwa kunta mushkil, akwai wanda har ma ya balaga din ba a iya bambanta sashin da ya farin jayi, za a samu ya fitar da nono kuma gashi da gemu. Ana samu wanda tun zamanin sahabbai an samu irin su. To wannan shine ake hukunta shi da cewa al-khunsa mushkil, mai gaba biyu sannan mai tare da matsala. akan yi iya kokari dai a gane inda ya fara jaye din hatta ta kirga kasusuwan hakarkarin sa kamar yanda ya auku zamanin sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda. Amma haka nan kurin namiji a ce yana haila ba tare da kasancewar sa al-khulsa ba abu ne wanda ba zai yiwu ba bisa la'akari da hadisin Aisha da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati adam haila abu ne wanda Allah ya wajabta wa mata banda maza. Akwai wani labari wanda yake cikin littafin Hilyatul Awliya ina Abu Nu'aym labari na 4452 labarin Ikrima yace a zamanin da zamanin Banu Isra'ila akwai wasu alƙalai guda uku wanda Allah ya musu jarabawa Allah ya yi nufin ya musu jarabawa sai turo musu mala'ika ya turo musu mala'ika ba'atha Allahu malakan ala farasin sai ga mala'ika ya taho akan doki mala'ikan nan da ya taho cikin gari famarra ala rajulin yaski baqara ma'aha a ijlun wannan mala'ika da ya taho a siffan mutum akan dokinsa da zai shiga gari sai ya wuce wani mutum yana da saniyarsa yana bata ruwa wannan saniyar tana da dan maraki fada al-ijla wannan mala'ikan da zai wuce sai ya kira dan marakin yace kai biyo ni to mala'ika ne Allah madaukake ya bashi wannan iko yana cewa kai biyo ni fada al-ijla fatabi al-ijlul farasa sai wannan dan maraki ya kama bin dokin to shi mutumin nan da yake da saniyarsa yana bata ruwa ga dan marakin sa ya tafi mutumin kauye ba mamaki iya dukiyarsa kenan daga wannan saniya sai wannan dan marakin to kaga hankalin sa ya tashi dole don haka sai ya biyo shi fatabi'ahu sahibul ijli ne wannan dan marakin ya biyo wannan mala'ikan wanda ya taho a siffar mutum akan doki faƙalo yana ce masa ya abdallah ijli ya kai bawan Allah wannan dan maraki na gashi ya kama binka faƙalo malaku sai mala'ikan ya ce ijli a ina aka yi ya zama dan marakin ka ga abu yana bina dan maraki na ne wa huwa ibnu farasi doki na ya haife shi shi yasa kaga yana bin shi ya ce a wannan dan maraki na wani fakatamahu hata'a yau suka dinga jayayya har dai ne wannan saniyan ya gaji fakala sai ya ce masa alkali baini wa bainaka ni ina ba da shawarar mu je gaban alkali wanda zai hukunci tsakanina da kai kala sai mala'ikan ya ce kadara di sinayar da mu tafi wajen alkali fartafa'a ila ahadin qubati sai suka shigo gari sai wurin waɗannan alƙalai guda uku dama saboda Allah ya musu jarabawa yasa aka turo mala'ika Jibril akan wannan dokin da aka zo kala alƙali ya ce fatakallama sahibul ijli mai saniya shi ne ya fara magana saboda shi ke da ƙara ya ce innahu marra bi ala farasihi wannan mutumin baƙo ne ya taho gari ya zo wucewa gani ina da saniya na ina bata ruwa da dan maraki fada a ijili ina kallon sa ya kira dan maraki na yana kiran sa fata bi abu kawai sai kama bin shi ni kuma da nabi na ta roƙon sa ya dawo min da dan maraki na fa a ba an yi rudda hu yake dawo min da shi to wannan dalili nace na bada shawara mu zo gaban alƙali shi yasa muka zo gaban ka to shi wannan mala'ika yana da salatu durratin yana da lu'ulu'u guda uku manyan lu'ulu'u da ba a taba gani irin su ba a garin lokacin da aka zo gaba alƙalin nan sai ya ciro lu'ulu'un ya aje a gaban sa saboda nauyi tunda za a yi magana na shari'a sai zama idan gari gaba ɗaya ya dawo kan lu'ulu'un nan dukiya ce mai yawa lam yaran nasu mislaha mutane ba su taba ganin dukiya lu'ulu'u irin sa ba saboda shi lu'ulu'u abu ne wanda ke haihuwa a cikin teku halittar Allah ce mai ban mamaki a cikin teku ake samun ta kuma haihuwa take yana halitta ne da kasan kamar dodon koɗi amma haka yake haihuwan ɗa sai an bare kwansarsa kafin a ciro za ka samu girman wani yafi wani kyan wani yafi wani dan adam baya iya yin sa babu na'uran da zai iya yin lu'u'u ko da jabunsa saboda haka duk inda ka gan shi ka san wannan abu yana da kyau kwarai to sai ciro lu'u'un ya aje a gabansa lokacin da mutumin nan ya gama magana a gaban kowa sai shi mala'ikan da aka zo kansa to kai me tani ya faga abin da yake fada me zaka ce fa sai fa aqal qabi durra sai ya dauki lu'u'un nan guda sai yace kai ne alkali yace ni ne alkali yace rike wannan a gaban jama'a da ya karba sai ya ce masa ikubuli ina son ka yi min hukunci ga duniya tana kallo ka yi min adalci ka yi gaskiya faƙala ya ce kai fa ya subuli haza ta ya za a yi in karbi wani abu a hannunka sannan kuma ka ce in yi hukunci na adalci sai ya ce a ni ba ni son ka yi murɗiya ka faɗi gaskiya abinda nake so da kai kawai tukhrijul farasa wal baqara wannan mutumin da ke da saniya ga saniyarsa nan ya zo da ita yana da awar ita ce ta haifi ɗan maraƙin nan ni kuma na ce masa dokin nan ne ya haifi ɗan maraƙin nan saboda haka abinda za a yi ka ɗau dokin nan ka fita da shi in ɗan maraƙi ya bi to babu shakka uwarsa ne idan ka ɗauki saniyar nan ka tafi da ita idan ɗan maraƙi ya bi ta to shi kenan wanda zai ɗan maraƙi ya bi wannan ita ce uwarsa fa in tabi al ijlul farasa uzirta in dai ya kasance dan maraƙin na ya bi doki to magana ta gari kuma wannan lu'u'un na bar maka kala alƙali ya ce a kware ko za a yi fa fa'ala zalika sai ya kama doki ya ja sai dan maraƙi ya bi doki abinda ya sa mala'ikan ya yi haka kaga kenan idan dai wani sihiri ya yi to shi ma alƙalin ai gashi nan gaba tunda shi mutumin da ya kawo ƙara yana cewa mutumin nan ya wuce ni da saniya na da ɗan maraƙi sai ya kira ɗan maraƙi na kawai sai ya kama bin shi shi ne mala'ikan ya ce to kai ma kira shi ya kira ɗan maraƙi kawai sai ya kama bin shi sun ma talafa to dama su alƙalan guda uku ne to sai wannan alƙali wannan shari'a ta rikice masa shin yana da hujjan da zai hukunta cewa wannan ɗan maraƙi na mai doki ne saboda wannan dalili kawai da mala'ikan nan ya bayar sai aka aika ɗaya alƙalin ya taho fa qassa qissatahuma wa nawalahu durra wannan alƙali da ya iso na biyu sai aka gaya mana labarin sai aka ce to kai ma ɗauki wannan lu'u'un an baka to dama shi da ganin lu'u'un nan yana kwaɗayin a bashin sai ya ɗauka to shi ma yana kiran wannan ɗan maraƙi sai ya bi dokin to nan dai har yanzu ba su da hujjan da za su hukunta cewa wannan ɗan maraƙi na mai doki ne don abin yana da shakka a kai ba yanda za a yi alƙali ya hukunta hukunci alhali kuma yana tare da shakka sai aka aika alƙali da uku yanzu da ya taho sai aka ba shi labari ga abin da ya faru amma mun kasa yanke hukunci game da wannan al'amari me za ka ce sai mala'ikan nan ya ce masa to kai ma ga lu'u'un nan guda ka ɗauka sai ya ce a mai shari'a bai karban kyautan wanda ya kawo ƙara ko wanda aka kawo ƙaran shi haramun ne mai shari'a ya karbi wata kyauta ta wanda ya kawo ƙara ko wanda aka kawo ƙaransa don da zaran ya karbi kyauta dole ne hankalinsa zai rinja ya gefe guda sai ya ce kuma baya ga haka na aqdi bainakuma al-yawm ni ba zan muku hukunci a yau ba sai gobe sai alƙalin ya ce mala'ika ya ce ba za ka yi mana hukunci ba ga rigima nan kuma mutanen gari duk sun haɗu ai ya kamata a ce ka zartar da hukunci sai ya ce fa inni haidun saboda ina haila tunda ina haila ba zan hukunci gare ku ba. Faqalan malaku, sai mala'ika ya ce subhanallahi hal yahidu ar-rajulu, yanzu namiji yana haila mala'ikan shi da kansa sai da yi mamaki, namiji yana haila. Faqala, sai wannan alƙali ya ce subhanallahi wa hal tantijul farasu ijlan, ni ma subhanallahi ashe donki yana iya haihuwan dan maraki. Kaga magana ta kare. Bakara da sahibul bakara ya ce, kai mai sani ya dauki dan marakin ka tafi. Me dalili? Saboda mai kara ya yi ikirari, duk wanda ya yi ikirari magana ta kare. Ya yi ikirari da kansa akan cewar namiji baya haila, tunda namiji baya haila shine sai wanda yace mai, to shin doki zai iya haihuwan dan maraki? Sai ka ba mu amsa. Wannan labari yana cikin littafin tarihi na Al-Bidayah wa Nihaya da Ibn Kathir, mujallal 1274. Ya zo da kari lokacin da aka yi wannan hukunci. Faqala al-malaku, sai mala'ikan yace, to ku saurara, ni ba mutum bane, ni mala'ika ne. Innakum innama butulitum, Allah ne ya aiko ni saboda in muku jarabawa game da alƙalincin da kuke yi. Wa qad radiyallahu anka, kuma Allah ya yarda da kai, kai alƙali na uku din nan. Wa saqita ala sahibika, su wadancan guda biyun duk Allah yana fushi da su. Wannan yana nuna maka hadarin dukiya tattare da alƙalanci. Matukar akwai dukiya ta wajen alƙalanci, to ba za a taɓa gane gaskiyar shari'a ba. Amma lokacin da wannan alƙali ya ƙi karɓar rashawa, ya ƙi karɓar dukiyar da aka bashi, sai Allah ya buɗe mai hikima yadda zai yi wannan hukunci. Nan take sai ga hikimar yadda zai warware gardama. Amma lokacin da waɗancan suka karɓa, tunaninsu ya fi raja'a a kan lu'ulu'u ɗin nan. Saboda haka, ko da hankalinsu ya karkata wajen yin adalci, tunaninsu zai fi rinjaya akan tofa in sun yi adalcin wannan lu'ulu'un ya kubuce. Saboda haka, tunaninsu ya fi rinjaye kan dukiyar da za su samu akan adalcin da za su yi matalaka. Wanda kuma wannan babban misali ne, a ce ma mutum ba abin da ya mallaka sai saniya ɗaya da ɗan maraki. Sai ga wani ya zo gari akan doki, akasari in ka ga mutum akan doki, to mawadaci ne, ba yanda za a yi talaka ya riƙe doki. Saboda ciyar da doki ba ƙaramin aiki ba ne, sai mawadaci. Kuma baya ga haka, ya fitar da lu'ulu'u, wanda lu'ulu'u ko a garin nan in an ce waye mai lu'ulu'u a cikin masu dukiya, ba mamaki da wuya a samu. Saboda shi lu'ulu'u dukiya ce wanda ba a samun ta wurin kowa, sai mutumin da ya kasaita wajen dukiya. Sai ya fitar da wannan dukiyar gaban alƙali. Ga wannan ya taho, saniyarsa guda sai ɗan maraki. Wannan ya ɗauki kyauta ya ba da alƙali, nan take karɓa. Saboda haka, alƙalanci yake da haɗarin gaske. Na'am, mu je karatu. An Aisha ta radiyallahu anha qalat, an karɓo hadisi daga Aisha, Allah ya ƙara mata yarda. إن فاطمة بنت أبي هبيش فاطمة بنت أبي هبيش كانت تستحاب تاكتن تنا استهالة تنا جنين استهالة جنين استهالة جنين تشيوني با جنين هيلابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن زون الله يتي إن دم الحيض دم أسود يؤرف للي جنين هيلا بكين جنيني أنا غانيشي. Wannan fasara guda kenan. Kalmar yu'raf, saboda kalma ta al'urfu takan zo da ma'ana guda biyu, takan zo da ma'anar ilimi, takan zo da ma'anar kamshi. Don haka yasa malamai suka dauki wannan yana daukan fasara guda biyu din nan. Idan aka ce yu'raf, an san shi, mata sun sani, duk mace ta san kalan jinin haila daban yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace baki ne. Sannan idan aka ce yu'raf ta wajen karni, nan ma duk mace ta sani jinin haila yana da karni na daban. Wato kowace fassara mutum ya dora tana dacewa. Amma akasari malamai suna fassara kalma ta yu'raf da ganewa, inna damal haidi damun aswadun, damun aswadu, jinin haila bakin jini ne, yu'raf ana gane shi. فإذا كان كذلك إذا يكسنك هكا وإذا هكا يغانيك وانجن نهيلان فأمسك من الصلاة عن الصلاة فأمسك من الصلاة سكبر صلاة فأمسك عن الصلاة جديني فإذا كان الآخر إذا تيجن النفا شيني جني استهالة daya jinin wato wanda ba jinin haila ba idan wancan jinin ne fa tawabbi wannan alwala zaki rika yi wa salli ki rika yin sallah baya hana yin sallah kaga jinin haila yana hana sallah amma jinin istihala bai hana sallah rawahu abu daud al imam abu daud ya rawaito hadisin wan nasa'i da al imam an-nasa'i wa sahahahu ibn hibban ya inganta hadisin wal hakim da al imam al hakim واستنكره ابو هاتم اما الامام ابو هاتم يا قيامتي اسناد الحديث ما في يوم علماء حديث سن انغانتا حديث كما عند ابن حجر يرجع سؤالا كذا ابن حبان يا انغانتا الامام الحاكم يا انغانتا اما ابو هاتم يا نون رونن حديث هكذا الامام النووي يا انغانتا حديث هكذا الالباني يا يحسن اسناد الناشي yana cewa hadisin yana da kyau saboda haka yasa malamai suke aiki da wannan hadisi saboda akasarin malaman hadisi sun ce yana da kyau akwai littafin albani da ake kiran sa Al-Samarul Mustataa fi fiqh sunnati wal kitab littafin sa na karshe da ya rubuta wanda bai gama rubuta shi ba ya rasu a littafin yana cewa al-hayd huwa ad-damul aswad shi haila bakin jini ne الخاسر الكريه الرائحة وانده يكي دا ينا دا قرني ينا دا قرني شيساء النبي صلى الله عليه وسلم يكي دم أسود يعرف انا نهن جنيني بكي وانده كي قرني كوكو جنيني وانده كي بكي وانده أنسنشي فمتى ظهر من المرأة صارت هائبا dusa ilin da wannan jini ya bayyana ga mace to wannan matan tana haila yace wa hadal hadis wannan hadisin yufidu anna sufra laysat damu haidin launin yalo ya launin ruwan kwai baya zama jinin haila wannan hadisin yana tabbatar mana da haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna damal haidi damun aswadu jinin haila bakin jini ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace jinin haila bakin jini ne idan aka ga haila da wani launi ba haila bace idan aka ga jini da wani launi ba haila bace wannan ita ce mashabar ibn hazm al-andalusi yana cikin muhalla amma al-humra was-sufra ba'da tuhri fa la yu'addu shay'an ana maganar jinin da ya fito lokacin haila amma bayan haila ta dauke dan an samu wani canjin launi a wannan lokaci wannan dama ittifaqan ba a daukan sa a matsayin haila kamar misali bayan alamar tsarki ya tabbata ga mace sai ta ga jini ya fito ja ko kuma yalo ba'da tuhuri bayan alamar tsarki ta bayyana alamar tsarki guda biyu ne na farko akwai wani ruwa fari da yake fitowa daga farjin mace daga al'auranta farin ruwa kamar ruwan kasa wannan duk mace tana yin sa duk mace tana yin sa idan al'adan ta ya kare za ta gani shi yasa wajibi ne ga mace ta rika lura duk sa'ilin da lokacin sallah ya shigo wannan yana daga cikin nau'in sakaci da mata suke yi zaka samu mace ba ta ma kulawa ba ta ma dubawa domin idan lokacin sallah ya shigo wannan sallan wajibi ne akan maza da mata to ya kamata wajibi ne ta duba shin hailanta ya dauke ko bai dauke ba domin idan hailanta ya dauke wannan sallan ita ma wajibi ne akan ta don haka duk sa'idin da lokacin sallah ya shigo sai mace ta duba ko alamar hailanta ya dauke ko bai dauke ba ta inda zaka gane alama na farko shine al-qaffatul bayda farin ruwa da yake fitowa ko kuma al-jufuf ya kasance ta sa auduga al'auranta ta fitar da shi babu alamar jini a jikin sa wannan yana nuna cewa ta zama al'ada malamai suna bambanta jinin haila da jinin istihala da wannan hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damun aswadu yu'rab, jinin haila bakin jini ne. Wannan alama guda kenan. Alamomin da suke bambanta haila da istihaba guda biyar, guda hudu ne. Na farko, damun aswad galibun, shi jinin haila baki ne, yana da kauri sannan yana da karni. Amma jinin istihala fa raqiqun, jini ne wanda bashi da kauri, sannan ahmara la ra'ihata lahu, ja ne bashi da karni. Jini ne kamar wanda zaka yanke a jikinka ya fito, irin sa ne yake fito. Wannan jinin shi ake cewa jinin istihala. Bai bambanta da jinin da zaka ji rauni ya fito daga jikinka ba, amma jinin haila ya bambanta. Shi jinin haila baki ne, kamar yadda manzon Allah ya faɗa, jinin haila damun aswad baki ne, sannan galibun yana da kauri. Baya ga cewar yana da kauri, sannan yana da karni. Amma asalin jini da yake fita daga jikin mutum ai bai da karni, bai da wani karni na musamman. Na biyu, damul haidi ya kharuji min aqsar rahim, jinin haila yana fitowa ne ta makuran wato mahaifar mace, karshen mahaifar mace, daga cikin mahaifa jinin haila ke fitowa. Amma jinin istihala fa ya kharuji min adna rahim, yana fitowa ne ta bakin mahaifa, bai kai cikin mahaifa ba. Bakin mahaifa akwai wata jijiya da ake kiranta al'azil, wannan jijiyar ita ce take fashewa, jinin ya fito ta wannan guri. Don haka akwai bambanci, jinin haila daga mahaifa ne, istihala kuma ba daga cikin mahaifa ba ne. Sannan na uku, jinin haila damu sihhatin, jini ne na lafiya. Don mun ce lafiyar mace ne ta yi haila, ya kharuji fi awqatin ma'luma, saboda haka yana da lokutan fitowansa. Don jinin haila ya fito ga mace, ba a cewa wannan matar ba ta da lafiya, lafiya ce ta sa take haila. Amma jinin istihala damu fasadin wa illa, baya fitowa ga mace sai a dalilin wata illa da ke tare da ita, laysa lahu awqatun ma'luma, sannan ba shi da wani lokacin fitowa. Jinin istihala yana iya fitowa mace a koda yaushe. Sannan na hudu, jinin haila la yatajammad, baya curewa. Jinin haila baya curewa, saboda dama can ya riga ya cure a mahaifan, kasancewar abinci ne ga jinjiri, da bai samu jinjirin ba sai ya fashe, da ya fashe sai ya hito. Tunda ya riga ya cure, ba zai cure ba kuma a waje. Amma shi jinin istihala ya tajammad, li'annahu damu irqin, saboda daga jijiya ne wannan jinin ya fito, saboda haka yana fitowa sai ya cure. Don haka idan mace ta ga jini ya fito daga al'auranta kuma ya cure, wannan ya gwada cewar ba jinin haila ba ne, saboda jinin haila baya curewa, jinin istihala shi yake haka. Hadisi na gaba, wa fi hadisi asma'u binti umais, hadisin asma'u binti umais kuma inda abi dawud, yana wajen riwayar al-imam abu dawud, hadisi da 296. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wal tajlis fi mirkanin, lallai mace ta zauna a cikin daro. Abinda ake cewa al-mirkan shine al-ijana allati tughsalu fiha thiyab wa lahuha, babban kwano da ake saka kaya a yi wanki a cikinsa, shi ake ce madaro ko babban kwano wanda ake wanke kaya a cikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, mace ta zuba ruwa a ciki sai ta shiga ta zauna. Idan ta zauna, wato jinin da yake al'auranta ai zai fito saman ruwa. Fa idza ra'at sufratan fawqan ma'i, idan ta ga launin yalo a saman ruwan, wannan ba jinin haila bane, saboda dama hadisin da ya gabata ya bambanta mana jinin haila da jinin istihala. Jinin haila baki ne. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, idan ta ga jinin da yake saman ruwan launin yalo ne, magana ta kare, ba jinin haila bane. Kenan ga wacce al'adan ta ya rikice mata, bata iya bambanta jinin haila da kuma istihala ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata wannan misali. Faltaghtasil, sai ta rika yin wanka, lizuhuri wal asr, guslan wahidan, ta yi wanka don sallar azhar da la'asar, ta yi wanka guda daya. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا تيوانكا دان صلى المغرب والعشاء وانكا دايا وتغتسل للفجر غسلا واحدا تيوانكا دون صلى العصباه وانكا دايا وتتوبأ فيما بين ذلك أما دو وتصلى دبا ودنن با سيترك يمس الولاء يعني إذا كانت الصلاة غير مؤقتة ودنا صلوا لي غدا بيار دا ما سنة دلوكو تشيسا النبي صلى الله عليه وسلم يبا يعني يند ذاتي تحدى أظهر دل أصل مغربا أحدى تد إشاء الصباحي أيك إتكالي فأقول صلوا لي أي غير مؤقتة ودنا باسو دلوكتشي إذا ما تذاتي إلو ونن صلى الهالي تنا جني استهالة فإنها تتوبأ لها عند إرادة فعلها سيتي الولاء كوي لوكتشن ذاتي صلى باب وانكا amma wadannan salloli guda biyar din za ta hada sallah biyu ta yi musu wanka daya haka nan ta yi ma sallar asubahi wanka daya shi ma wato asali hadisin yana da tsawo ibnu hajar ya dace shi hadisin yace inna asma'a bintu umays qalat asma'u bintu umays asma'u bintu umays ita ce matar ja'far bin abi talib wan sayyiduna ali ita ce asma'u bintu umayy bayan rasuwan sayyiduna ali sayyiduna abubakar ya aure ta bayan rasuwar wan sayyiduna ali ja'far kenan sayyiduna abubakar ya aure ta lokacin da sayyiduna abubakar ya rasu sai sayyiduna ali ya aure ta أسماء بنت أميس تتي قلت يا رسول الله نين نتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم نتي إن فاطمة بنت أبي هبيش فاطمة بنت أبي هبيش استهيبت منذ كذا وكذا تاي استهالة تنصوان لوكتي لكذا لكذا تادئي تنا جنن ينا تفتو متى فلم تصلي لهك بتي سلم سوانك عنكي كذا بتي سلم سوى لجني jini ɗaya ne kawai ga mace matukar mace ta ga jini ya hito mata ta al'aura shikenan za ta daina sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira nashi ne sai ya ce subhanallahi inna hada min ash-shaytan subhanallahi ai wannan jinin da ya hito mata daga shaytan ne li tajlisi mirka san wahida tay wanka domin sallar magriba da isha'i wanka daya وتغتسل للفجر غسلا واحدا تيوانكا سوى تصلر أصباه وانكا ايا وتتوبأ فيما بين ذلك تاريك ايام الولاء صلو لنا سكي تكاني هكا واتو امبن ودن حديث ينا سنن أبي داود كتاب الطهارة باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا حديث ينا ريبيو دا تسئن شدا حديث ينا لتاف ابن حزم المحلى مجلد نبي شافي ريبيو دا تمانين دا بقوي ابن حزم yana cewa fa hadhihi atharun fi gayati sihha wannan labarin ya kai makura ta wajen inganci hadisin nan hadisi ne ingantacce wa zakara asani daha ya kawo isnadin hadisin da aka ruwaito wannan labari daga asma'u bintu umayy yana cewa wa hadha naqlun tawatur yujibu al-ilma hadisi ne wanda ya kai haddi na at-tawatur wajibi ne ay aiki da shi duba al-muhalla mujallal nabi shafi 288 hadisin yana sahih sunan abi daud hadisin 282 zuwa hadisin 300 wa an hamna bint jahash kuma an karbo hadisi daga hamnatu bint jahash yar uwar zainab bint jahash matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qalat tace kuntu ustahabu na kasance ina jinin istihala haybatan kabira nisa kafira ko haibatan kabira shadida ko kuma haibatan kafira shadida duka riwayoyin sun taho na kasance ina istihala wato ina jinin istihala jinin yana hito min da yawa sosai fa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai nazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam astaftihi saboda neman fatawarsa فقال سيما ذا الله يتي إنما هي ركبة من الشيطان أي وانا شوري لكوين الشيطان شوري دا كفا أكييكو النبي صلى الله عليه وسلم يتي واتو الشيطان يكي شوري محي فرمتي دا كفا نسا سبو دا وانا جنين يفتو متو دم كتاي صلى سبو دا شي شيطان داما فبين دا يكي سوى ربا متن دا إبادة dan ya rikitar da ibadar mace, shedan yana mata haka. Fatahayyabi, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ki dauka kin yi haila 6 ayyamin na kwana 6, fatahayyabi ki dauka kin yi haila ko da baki ga hailan ba, aw 7 ayyamin aw 7 koko kwana 7, to maktasli sannan ki wanka. Fa idza stanqati, lokacin da kike ganin kin yi tsafta ko da babu tsaftan a zahiri, fasalli 24 zaki sallah kenan na kwana 24 aw 23 ko kuma kwana 23, wasumi wasalli zaki azumi zaki sallah, fa inna dhalika yujzi'uk, wannan yana isar miki. Wa kadhalika faf'ali kama tahibun nisa, haka zaki rika yi kamar dai yanda mata suke haila, babu bambanci tsakanin ku, illa dai ke jini bai dauke miki, su kuma jinin yana daukewa. Fa in qawiti, in zaki iya, ala an tu'akhiri zuhra wa tu'ajjil al-'asr, wannan shine zabi na biyu. Zabi na farko shine ta ɗebe kwana 6 a kowane wata, ko kwanaki 7 a kowane wata kar ta yi ibada a ciki ko da jinin bai dauke ba. Zabi na biyu shine ya bata, yake ce mata in za ta iya, saboda wannan zabi ya fi tsanani, an tu'akhiri zuhra wa tu'ajjil al-'asr, wannan babu fashi wajen ibada kenan, babu fashi, ta rika jinkirta azhar ta hada da al'asr, summa taghtasili hina taqurina, lokacin da kika yi nufin tsarki zaki hada da wanka, ki wanka ki hada azhar da al'asr, wa tusallina zuhra wa al'asr jami'an, summa tu'akhirina al-maghriba, ki jinkirta maghriba, wa tu'ajjilina al-isha, ki gaggauta sallar isha ki hada su, an jinkirta maghriba an gaggauta isha, summa taghtasilina wa tajma'ina bayna as-salataini, ki wanka ki hada tsakanin sallolin nan guda biyu ki su a lokaci daya, faf'ali, in zaki iya wannan sai ki, wa taghtasilina ma'a as-subhi, kuma zaki wanka saboda sallar asubahi, wa tusallina ki sallah. Qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa a'jabul amrayni ilayya, wannan shine al'amarin da nafi sha'awa cikin al'amura guda biyu da na gaya miki. Kaga in ta dauki wannan na karshe, babu fashi wajen ibada har abada, za ta yi ta ibada, za ta kauda kai ga ainihin hailan da ke samunta na asali. Rawahu al-khamsa illa an-nasa'i, malamai biyar suka ruwaito hadisin in banda al-imam an-nasa'i, wa sahahahu at-tirmidhi, al-imam at-tirmidhi ya inganta hadisin, wa hasanahu al-bukhari, al-imam al-bukhari ya kyautata isnadin hadisin. Wa an aisha radiyallahu anha, kuma an karbo hadisi daga aisha, Allah ya kara mata yarda, anna umma habiba bint jahshin, ummu habiba bint jahsh, shakat ila rasulillahi, ta kawo kara ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ta kawo damuwarta ga manzon Allah, addama game da yoyon jini. Fa qala ta manzon Allah yake, umku fi qadar ma kanat tahbisuki haibatuki, ki kame daga ibada gurgudan kwanakin da hailanki suke wato hana ki ibada din, ma kanat tahbisuki haibatuki, gurgudan kwanakin da hailanki suke tsare ki game da ibada, sun maktasali sannan ki wanka, fa kanat taktasibu kulla salatin, inda kulli salatin, tana yin wanka duk sa'in da zata yi kowace sallah. Rawahu Muslim, al-Imam Muslim ya rawaito hadisin nan. Wa fi riwayati al-Bukhari, aw ta riwaya ta al-Imam al-Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata, wa tawaddai li kulli salatin, ki rika yin alwala idan zaki kowace sallah. Wa hiya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar, wanna riwaya asali riwayat tana da isnadi wajen al-Imam Abu Dawud, saboda shi al-Imam al-Bukhari bai kawo hadisin da isnadi ba, ya kawo shi ne mu'allaqan, amma a wajen sunan Abi Dawud hadisin yana da isnadi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tubayyinu kaifa tatatahharu al-mustahabatu li salati, suna karanta da mu yanda mai jini istihala za ta yi tsarki idan za ta yi sallah. Wadannan hadisai da muka karanta suna bayyana yanda mace za ta yi sallah idan tana tare da jinin istihala. Fima yalzamu al-mustahaba min at-tatahhur bil ma'i, yaya za ta yi tsarki, wato wadannan hadisai babu shakka sun taho da bayanai da yawa, kuma malamai sun samu sabani akai, sabanin mai tsananin gaske. an samu fahimta ta kai kamar ga kashi shida game da waɗannan hadisan na annabi sallallahu alaihi wasallam. Fahimta ta farko ita ce anna alaiha an tagtasila li kulli salati. Malamai akwai waɗanda suke ganin dole ne idan mace tana jinin istihala za ta riƙa yin wanka duk sa'ilin da za ta yi sallah. Dole ta yi wanka duk sa'ilin da za ta yi sallah idan mace tana jinin istihala. Wannan fahimta na farko kenan saboda hadisan nan da muka karanta. Me ya dalili? Na'am, akwai sauki a kai, saukin guda ne illa an tu'akhkhira az-zuhra ila al-'asr fa tusalli ma'an. Tana iya jinkirta azhar zuwa al-'asr ta hada su ta yi musu sallah daya, ta yi sallah a lokaci daya. Wa kadhalika al-maghrib wa al-isha, haka nan za ta jinkirta maghriba ta hada shi da sallar isha. Thumma taghtasilu li fajrin ghuslan thalithan, sannan da asubahi ta yi wanka na uku kafin ta yi sallar asuba. Wato wannan sauki ne aka mata, amma asali wajibi ne kowace sallah ta yi wanka kafin ta yi. Wannan fahimta ta farko saboda hadisan nan da muka karanta. Waɗanda suke da wannan fahimta kuwa tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akwai Abdullah ibn Abbas, sayyiduna Ali, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, waɗannan duk sahabbai ne. Daga tabi'ai akwai Ata'u ibn Abi Rabah, ka duba littafin Al-Muhalla. Wannan ita ce fahimtar Ibn Hazmi al-Andalusi, saboda zahiri nassin hadisi abin da ya nuna kenan. Ka duba Al-Muhalla mujallal nabi shafin 289 da Al-Majmu littafin al-Imam an-Nawawi mujallal nabi shafin 536 da Nailul Athar na al-Imam Shawkani mujallal na farko shafin 288 da ma sunanu Tirmidhi. Al-Imam Tirmidhi da ya kawo hadisin ya yi magana a kai, ya bayyana waɗanda suke da wannan fahimta. An samu waɗanda ke da wannan fahimta daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Fahimta na farko, wato dole ne matan da take jinin istihala, mace da take jinin istihala, jinin ciwo, jinin da baya ɗaukewa, wannan mata duk sa'ilin da za ta yi sallah sai ta yi wanka. Me ya dalili? Waɗannan hadisai da muka karanta. Hadisin Ummu Habiba bintu Jahashin annaha kanat tuhraqu dam, tana zubar da jini. Wa annaha sa'alat rasulullah, ta tambayi manzon Allah, fa amaraha an taghtasila li kulli salatin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata umarni ta yi wanka in za ta yi kowace sallah. To amma ba duka malamai suka yarda da wannan hujja, da wannan fahimtar ba, saboda dalilai. Na farko, bi annahu la yasihhu li da'fi hadhihi al ahadith, waɗannan hadisai da suka kawo maganar ayi wankan, hadisan ba duka malaman hadisi ne suka yarda da cewa sun inganta ba. Kamar misali, al-Imam an-Nawawi yana cewa ammal ahadith al-warida fi sunan Abi Dawud wal Bayhaqi wa ghayrihima anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara ha bil ghusl li kulli salatin fa laysa fiha shay'un thabitun wa qad bayyana al-Bayhaqi wa man qablahu da'afaha. Al-Imam an-Nawawi al-Litafin al-Majmu mujallad nabiy shafin 536 yana cewa hadisai da suke magana akan annabi ya yi umarni mace ta yi wanka in za ta yi sallah, ta yi wanka, waɗannan hadisai da suka zo sunan Abi Dawud da sauransu, hadisan gaba ɗayansu ba su inganta ba. Ba shi kaɗai ya ce hadisan suna da rauni ba, hatta al-Imam al-Baihaqi daga cikin daɗaɗɗun malaman hadisi shi ma ya ce hadisin ba su inganta ba. Na'am, akwai hadisin da ya inganta, hadisin da yake umurtan mace ta yi wanka a dalilin fitowar jini. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari, yana sahihul Muslim. Hadisin Aisha wanda ta bada labari, ja'at Fatima bintu Abi Hubaysh, Fatima bintu Abi Hubaysh ta taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qalat, tace ya Rasulullahi inni imra'atun ustahabu, ya Rasulullahi ni mace ce da nake istihala, fala atuhuru, bana tsarki samsam, ko da yaushe a jini nake, a fa'ada usalata, to in daina sallah kenan, in bar sallah kwata-kwata? Faƙala, sai manzon Allah ya ce la, inna ma zalika irfun, wannan wani jini ne ya fashe a ƙasan mahaifa, shi yasa jini ke fitowa, wata jijiya ce ta fashe a ƙasar mahaifa, shi yasa jini ke fitowa ta al'aura, wa laysa bil haiba, ba jinin haila bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata, fa idza aqbalat al haiba, idan lokacin hailan ya zo, fa da'i salata, sai ki bar sallah. Wa idza adbarat, idan lokacin hailan ya juya baya, fadsili anki dama wa salli saki wanke jini daga jikinki ki salla sau nawa annabi yace ta wanke yi wanka sau daya wannan hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim wa fa kanat tabtasilu inda kulli salatin sai aisha tace amma ita fatima bintu abi hubaysh sai tana yin wanka in za ta yi kowace salla shi abinda annabi ya umarce ta ta yi wanka a lokacin da wato hailanta ya juya baya duk da cewa tana istihala abinda ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce masa inni imra'atun ustahadu fala athur ni mace ce da nake yoyon jini bana tsarki ina istihala da'iman a koda yaushe shin in daina salla sai annabi ya ce a'a karki daina salla inna ma zalika irkun wa laysa bil haiba abinda za a yi ai dama can kina haila kafin wannan jinin ya yanko miki dama can kina haila kafin wannan jini ya yanko miki jinin ciwo don haka kina iya gane kwanakin da dama can kike haila ko kuwa idan hailan ya taho zaki iya bambanta launin jininsa da launin jinin da yake zuba miki a koda yaushe don akwai mace da take iya bambantawa wata za ta iya bambanta launin jinin tunda mun riga mun ji jinin haila baki ne jinin istihala kuma ja ne jinin haila yana da kauri jinin istihala kuma bai da kauri jinin haila yana da karni jinin istihala bai da karni jinin haila bai curewa jinin istihala yana curewa kaga waɗannan bambance mace in tana iya ganewa lokacin da hailanta ya zo za ta ga launin jinin ya canza da karninsa da sauran sifofin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ita fatima bintu abi hubaysh idan lokacin hailanki ya zo wato in ki yin ya bambantawa sai ki daina sallah fada'is salata hina idan a wannan lokaci sai ki daina sallah wa idza adbarat idan alamomin hailan suka wuce ya zama babu su shikenan alamar jinin haila ya kau tunda alamar jinin haila ya kau ya nuna cewa ta gama haila shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata faqsili anki dama lokacin zaki wanke jinin gare ki wa salliki sallah wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wannan lokaci zaki wanka sau daya sannan ki cigaba da sallah kaga shi manzo Allah ya umarce ta da yin wanka sau daya ne idan haila ya dauki in ta iya bambanta hailanta da istihala amma ita inji Aisha fa kanat taktasilu inda kulli salatin saboda gamsarwa sai tana yin wanka in za ta yi kowace sallah kawai duk sai ina ta yi kowace sallah sai ta yi wanka to anan al-imamu shafi'i kamar yanda yazo cikin littafin al-majmu'u mujallad nabi shafi'i 536 al-imamu shafi'i yace inna ma amara ha rasulullahi an taktasila wa tusalliya annabi ya umarce ta ne ta yi wanka sau dai ta yi sallah وليس فيه انه امرها ان تغتسل لكل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بامرته تتريقه ين وانكا ان ذاتي كوهه صلاه با قال ولا اشك ان غسلها كان تطوعا غير ما امر به وذلك واسع الله الامام الشافعي يجي بانا شك ابيندا يسا فاطمه بنت ابي حبيش تكي وانكا ان ذاتي كوهه صلاه wannan tana yi ne tadawwu'an saboda zabin kanta ba wai annabi ne yake tai ba tana yi ne saboda zabin kanta saboda ta ƙara samun tsarki kuma ba bid'a bane saboda ta ƙara samun nutsuwa da kuma tsarki wannan yasa take wannan wanka shi yasa al-imamu shafi'i yace wa zalika wasi'ullaha wannan ba abu ne mai laifi gare ta ba hatta haka nan al-imamu shaukani littafin as-sailul jarrar littafin sa da fiqhu littafi ne muhimmi ya mujallad na farko shafin 149 yace wa qad sarraha jama'atu min al-huffaz bi annahu la taqumu biha al-hujja don haka duk wani hadisin da kaje an ce annabi yayi umarni ga mace da take jinin istihala tayi wanka in za ta yi sallah to wannan hadisin bai inganta ba asali kamar yanda al-imam an-nawawi ya faɗa kamar al-imam az-zahiri ya faɗa al-imam shaukani yana faɗa yace na'am riwayoyin hadisin suna da yawa bi annaha wa ala farbi anna ba'daha yashhadu li ba'din fa hiya la taqumu ala mu'arabati ma fi sahihayn wa ghayrihima idan ka dauki hadisan sun zo kashi biyu hadisin da yazo a sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin aisha Allah ya kara mata yarda game da Fatima bintu Abi Hubaysh. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata umarni ta yi wanka ɗaya ne in ta gama haila. Amma hadisin da yazo a Sunan Abi Dawud da kuma wasu littafai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni mace ta yi wanka duk sa'ilin da za ta yi sallah, wannan hadisin bai kai darajan hadisin da yake sahihul Bukhari da sahihul Muslim ba. Abinda al-Imam Shawkani yake faɗa kenan, yace koda a ce in an tattaro waɗancan hadisan wuri guda ƙarfinsu ya kai a ce sun inganta, kamar yadda al-Imam Ibn Hazm yake faɗa a littafin al-Muhalla. Dan Ibn Hazm yana daga cikin malamai da suke ganin wajibi ne mace ta yi wanka kowace sallah saboda wancan hadisi da muka karanta in tana jinin istihala. Inda al-Imam Shawkani yace koda an tattara hadisan riwayoyin, yace hadisin ya zamanto sun karfafa ma juna, karfinsu bai kai ya ci karo da hadisin Aisha wanda yake sahihul Bukhari da sahihul Muslim ba. Wa tarkul bayani an waqtil haja la yajuzu kama taqarrara fil usul. Sannan ka'ida ne Annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin bayani ga sahabbansa a lokacin da suke buƙatar bayani din. Ka duba Nailul Awtar littafin al-Imam Shawkani guda biyu da ya yi magana akan wannan matsala, akwai As-Sailul Jarrar sannan akwai Nailul Awtar mujallal na farko shafin 284. Sannan a fuska ta biyu ma ajaba bihi al-Khattabi fa innahu qala aqiba al-hadith fi ma'alim as-sunan. Na'am, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga mace da take jinin istihala, mai yoyon jini kenan, jinin ciwo, ta rika yin wanka in za ta yi kowace sallah. To mun tattara hadisin, mun samu hadisan suna da ƙarfi, ya kai a ce sun inganta. Amma kuma ga hadisin da yazo a sahihul Bukhari da sahihul Muslim, an yi umarni ne ga mace ta yi wanka sau ɗaya kawai, wancan kuma ya nuna cewa za ta yi wanka duk sa'ilin da ta yi kowace sallah. Al-Imam al-Khattabi shine malamin da yayi sharhi ma Sunan Abi Dawud, sharhin da yafi inganci kuma sharhin da yafi dadewa, ana kiransa ma'alimus sunan. Babu sharhin Sunan Abi Dawud da ya kai shi, don haka yasa duk wani sharhi na Sunan Abi Dawud zaka samu sai an dauko bayanin al-Imam al-Khattabi, don shine mafi dadewar malami wanda yayi ma Sunan Abi Dawud sharhi, sannan kuma fitaccen malami masanin ilimin hadisi. Al-Imam al-Khattabi yace wa hadha al-hadith muqtasar, wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa mace za ta yi wanka in za ta yi kowace sallah, hadisi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita bayanin sa, amma hadisin yana buƙatar bayani mai tsawo. Wa laysa fihi dhikru hali hadhihi al-mar'a wa la bayanu amriha wa kayfiyyati sha'niha fi istihabatiha. Wato abin la'akari a kai shi ne mata da suke jinin istihala kala-kala ne, yana da kyau mu san da haka. Akwai mace da take yoyon jini amma tana iya bambanta jinin hailanta da jinin ciwo, Allah ya sa mun gane. Akwai mace da take yoyon jini ko da yaushe jini na sauka mata, to amma kuma in lokacin haila yayi za ta iya bambanta jinin hailan da wannan jinin ciwon, kaga mun samu daya. Sannan akwai mace wacce dama can tana haila kafin daga baya ne ta samu larurar yoyon jini, dama can tana haila kwana shida ko kwana bakwai kafin jini ya yanke mata, to ita ma kenan tana iya bambanta hailanta da kuma jinin istihala, domin ta riga ta sani in wata ya kai kwana kaza lokacin haila ke zuwa. Ko da yake yanzu hailan ya yanke, jini ya yanko mata baya daukewa, amma dama can ta riga ta sani in dai aka ce wata ya kai kwana 26 to lokacin za ta fara haila. Misali, kaga kenan ta san kwanakin hailanta aslan, ko da ba ta iya bambanta kalan jini. Na biyu kenan. Na uku, akwai mace da jini zai yanko mata tun daga farkon hailanta, saboda haka ita bata taba sani ma yaya bambancin jinin haila yake a kwanakin hailanta, bata taba sani ba, saboda ita fara hailanta kawai da istihala ta fara. Mu fahimta da kyau, ita bata taba yin haila kafin jinin ya yanko mata ba, farkon hailanta kenan jini ya yanko mata, ya zamanto kenan bata ma san kwana nawa ne hailanta ba, kuma ba ta iya bambantawa ta kalan jini. Kaga wannan mata mushkila ce babba. To ita wannan matar ce Annabi yake magana a kanta a hadisin Sunan Abi Dawud, tunda dama can bata taba sanin kwanakin hailanta ba, kuma bata ma taba ganin jinin hailanta ba, kuma ba ta iya bambanta jinin haila da jinin ciwo. To ita wannan mata gaba ɗaya ba ma maganar hukuncin istihala a kanta, don haka da'iman za ta riƙa yin wanka tana sallah. Amma wankan nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauƙaƙe mata, za ta haɗa azhar da la'asar ta yi musu wanka ɗaya, magariba da isha ta yi musu wanka ɗaya, sallar asubahi ta yi musu wanka ɗaya. Me yasa aka ce za ta riƙa yin wanka? Saboda ta yiwu lokacin da ta zo za ta yi sallar nan, lokacin hailanta ne ya ɗauke. Idan hailanta ne ya ɗauke, dole ne ta yi wanka. Kaga kenan, ko da yaushe za ta yi sallah ta yiwu lokacin istihala ne, ta yiwu lokacin haila ne. Saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinjayar da ita a gefen ibada, akan rinjayar da ita a gefen rashin ibada. Saboda ɗayan biyu ne, ko dai a ɗauke mata sallah har abada, ko ko a ce ta yi ta sallah har abada, wanda ya fi sauƙi gare ta, gwamma ta riƙa yin sallah har abada. To duk sa'ilin za ta yi sallah kuwa, ta yiwu za ta yi sallah ne a lokacin haila, ko ko a lokacin istihala. Kaga idan a lokacin haila ne, wannan babu mushkila dama. Amma idan a lokacin istihala ne fa, akwai buƙatar ta yi wankan ɗaukewan haila. Shi ya sa aka shar'anta mata wanka a kodayaushe. Al-Imam al-Khattabi da ya wannan bayani sai ya zamanto kamar ya warware mushkila da ke tsakanin hadisin Aisha wanda yake sahihul Bukhari da sahihul Muslim, da kuma hadisin da ya zo a Sunan Abi Dawud game da umarni ga mace ta riƙa yin wanka in za ta yi kowace sallah. wa inna ma hiya fi man yubtala. Al-Imam al-Khattabi yace mace ce wacce Allah ya yi mata jarabawa, wa hiya la tumayyizu damaha, ba ta iya bambanta jininta. Aw kanat laha ayyamun fa nasiyatha, ko kuwa dama can tana da kwanakin da take haila, amma da jinin ya yanko mata sai ta manta asalin kwanakin. Fa hiya la ta'rifu mawdi'aha wala adadaha, ta manta a farkon wata ne hailan take yi, ko tsakiyar wata ko ƙarshen sa. Sannan ta manta adadin kwanakin ma da take haila, yanzu gashi jini ya yanko mata, kaga ba yanda za a yi ta gane. Wala waqta inqita'i dami anha min ayyamiha almutaqaddima, sannan ta manta lokacin da jinin yake yanke mata. Fa idza kanat kadhalika, al-Imam al-Khattabi yace to idan mace ta shiga irin wannan hali, fa innaha la tad'u shay'an min as-salat, ita wannan mace ba za ta bar sallah ba har abada. Hukuncin ta ya zama ɗaya da na namiji. Don haka wannan hadisin na Sunan Abi Dawud yana magana ne akan mace da gaba ɗaya ba ta iya bambanta al'adanta da kuma jinin istihala. Wa kana alaiha an tagtasila inda kulli salatin, don haka wajibi ne ta riƙa yin wanka in za ta yi kowace sallah. Li'annahu qad yumkin an yakuna dhalika alwaqtu qad sadafa zamana inqita'i damiha, me yasa aka ce in za ta yi sallah sai ta yi wanka? Saboda ta yiwu lokacin nan da za ta yi sallah lokacin yankewan jinin haila ne aslan. Idan jinin haila ya ɗauke, ko dole a yi wanka. Falgusul alaiha inda dhalika wajibu. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin nan. Kaga kenan akwai buƙatar ka gane bambance-bambance tsakanin hatta su kansu mata waɗanda suke jinin istihala, ba ɗaya ba ne. Akwai mace da take jinin istihala tana iya gane bambancin jinin. Akwai mace da take jinin istihala tana iya gane kwanakin da ta saba yin haila, ko kuma adadinsu. Sannan akwai mace da gaba ɗaya ta manta. Sannan akwai mace kuma da ba ta ma taɓa ganin jinin hailan ba, farkon jininta kenan jini ya yanko mata kuma bai ɗauke ba har abada. So kaga waɗannan matan akwai buƙatar a bambanta su ta wajen hukunci. Mace ɗaya daga cikin waɗannan mata masu jinin istihala ita ce wacce ba ta barin sallah har abada. Al-Imam al-Khattabi ya ce ita ce wacce kowace sallah za ta yi sai ta yi wanka, kuma wankan nan wajibi ne. Amma saboda sauƙi gare ta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mata wanka biyu a lokaci guda, kamar azhar, la'asar, magariba, isha'i, sannan sallar asubahi ita kadai. Ka duba nailul awtar da kuma al-binaya sharhul hidaya mujallal na farko shafin 677. To wannan fahimta na farko kenan. Fahimta ta biyu, annaha tagtasilu li kulli yawmin guslan wahida, idan mace tana jinin istihala jinin ya yanko mata, jini ba ya ɗaukewa shi ne jinin istihala, jinin ciwo. To fahimta ta biyu, malamai suna cewa za ka yi wanka sau ɗaya a rana, sau ɗaya a rana. Wannan in ka duba Al-Majmu' mujalladi na biyu shafin 536 da Bidayatul Mujtahid mujallar na biyu shafi na 43. Me ya dalilin da ya sa aka ce za ka riƙa wanka sau ɗaya a rana, sau ɗaya ba kowace sallah ba, kamar yadda bayani ya gabata. Duk wata mace mai jinin istihala za ta yi wanka sau ɗaya a rana. Akwai hadisin da yake sunan Abi Dawud, hadisin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yana cewa al-mustahabatu idan qaba haibuha, ita mace da take istihala idan hailanta ya ɗauke, iktasalat kulla yawmin, za ta riƙa yin wanka a kowace rana sau ɗaya. Wattakhadhat sufatan fiha samnun aw zaitun, za ta ɗauki auduga ta jiƙa mai wannan zaitun ma'audugan, ta saka al'auranta, ko ko ta jiƙa kitse ma'audugan, ta jiƙa shi da kitse ta sa al'auranta. Me yasa Sayyidina Ali ya ce ta jiƙa auduga da zaitun, man zaitun ko kuma wani mai, amma ainihin man zaitun ne aka fi so. Ta ɗauki auduga ta jiƙa man zaitun ta sa al'auranta. Sharhin hadisin Aulul Ma'bud Muhammad Shamsul Haqqil Azim Abadi yana cewa ay ittakhadhatil mustahabatu sufatan madhuna bisamni aw az-zaytun, idan mace tana da wannan rashin lafiya na yoyon jini a ko da yaushe, jinin istihala, sayyiduna Ali yace ta dauki auduga ta jika shi a cikin zaituni, wa tahammala fi farjiha, ta cusa cikin al'auranta, fahadihi taqfa'u jarayan ad-dami, wannan abin da ta yi din zai yanke yoyon jinin nata, wa tastarqi wa tashannuj al-uruq alladhi huwa sababun li sayalan ad-dami. Wannan magani ne wanda yake daga cikin fiqhu na sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali yace idan mace tana da wannan ciwon yoyon jini, idan ta samu zaituni tana saka auduga tana tsomawa ta jika ta cusa wannan audugan al'auranta, duk sa'ilin da ta zo za ta yi sallah ta cire audugan ta sake tsomawa, in ta yi wanka ta saka, in ta yi tsarki ta saka, to insha Allah wannan zaitunin zai shiga zai toshe mata wannan jijiyan da ya fashe, za ta samu sauki a dalilin shi. Sannan kuma na biyu, kaga ba za ta yi sallah jini na yoyo jikinta ba, saboda shi zaituni yana kame jini, haka nan kitse, shi yasa aka ce as-samnu kitse, a narka kitse a saka auduga a cire ta sa al'auranta. Kitse yana tsotse jini, yana rike jinin, zai hana jini ya rika zuba daga jikinta. Da kitse ne kowace dabba da aka halitta ci, duk wata dabban da aka halitta cin namanta, kitsanta, idan mace ta yi amfani da shi, hakan Allah yana ba ta sauki. To wannan hadisin Sayyidina Ali din nan da yake cewa idan mace na jinin istihala a kowace rana za ta yi wanka sau ɗaya, yasa aka samu malamai da suke da wannan fahimta. Ibn Rushdi a littafin Bidayatul Mujtahid yana cewa fala allahum inna ma aujabu zalika alaiha li makani shakki, ba mamaki saboda kawar da shakka yasa waɗannan malamai suke cewa mace mai istihala ta riƙa wanka a rana sau ɗaya. Sai fahimta ta uku, annaha taqtasilu min salati zuhri ila salati zuhri, mace za ta yi wanka daga wannan azhar din zuwa wata azhar. Ita ma wannan fahimta tana kamar wancan bayanin Sayyidina Ali, wanka sau ɗaya a rana, amma da yaushe za a yi? Sai sallan azhar, sai za ta yi sallan azhar ne za ta yi wankan, ba za ta sake yin wankan ba sai wata azhar kuma na gobe. Al-Hasan al-Basri daga tabi'ai da Sa'id ibn al-Musayyab suna da wannan fahimta, da Salim da al-Imam Afa, kamar yadda ya zo cikin Al-Majmu' Sharh al-Muhazzab mujallar na biyu shafin 535 da Nailul Awtar na al-Imam Shawkani, wastadallu, sannan suna kafa hujja da cewa an samu bayanin Aisha Allah ya kara mata yarda da Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, suna da wannan fahimta, mace in tana istihala za ta riƙa wanka sau ɗaya a rana, amma wankan za ta yi bayan sallar azhar, a lokacin da za ta yi azhar, idan ta yi wannan wanka sai kuma gobe. akwai hadisin da yake bayanin Aisha Abdullah ibn Umar Anas ibn Malik suna da wannan fahimta yana sunan Abi Dawud kitabu tahara babu man qala taktasilu min tuhurin ila tuhur. Sannan fahimta ta hudu game da mace da take jinin istihala annahu la yajibu alaiha guslun direct salaha fi adbaril haiba. Fahimta ta hudu ita ce babu wani wanka da ya wajaba akan mace saboda tana yoyon jini in ban da wankan da aka wajabta mata a ƙarshen haila idan tana iya bambanta jinin hailanta da jinin ciwo kenan lokacin da hailan ya ɗauke za ta yi wanka ɗaya wannan wanka ɗaya shi ne kaɗai wajibi walakin alaiha an tatawabba li kulli farida amma duk sa'ilin da za ta yi sallan farilla sai ta sake alwala ba za ta haɗa salloli guda biyu da alwala ɗaya ba kamar misali ba za ta yi azhar da alwala guda sannan kuma ta yi la'asar da wannan alwalan ba wa laysa laha an tajma'a bil wudu'il wahid bayna faridatayn wannan ita ce mazhabar al-imam shafi'i duba al-muhazzab wal-majmu' da kuma littafin al-wajiz daga cikin tabi'ai akwai urwatu bin zubair akwai sufyan ath-thawri daga cikin malaman farko da abu thawrin kamar yadda al-imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin al-majmu' da nail al-awtan na al-imam shaukani me ya dalilin cewa wanka ɗaya ne kawai aka wajabta wa mace in tana da matsala ta yoyon jini sai dai kuma za ta rika alwala in za ta yi sallah saboda hadisai da muka karanta hadisin urwa an aisha qalat ja'at fatimatu bintu abi hubaysh ila nabi sallallahu alaihi wasallam fatima bintu abi hubaysh ta kawo damuwar daga manzon Allah annabi ya ce mata kuma tasili idan hailanki ya dauke sai ki wanka to a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake summa tawabba'i li kulli salatin wa salli zaki rika yin alwala in zaki kowace sallah wannan lafazin al-imam al-bukhari ya kawo shi mu'allakan amma yana cikin sunan at-tirmidhi kitabu tahara babu ma ja'a fil mustahaba al-imam at-tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun haka nan yana sunan abi dawud fi kitabi tahara babu man qala taktasilu min tuhurin ila tuhurin al-imam al-khattabi alitafi ma'alim sunan sharhin sunan abi dawud mujalladi na farko shafin 209 yace summa inna da aba dawud zakara tarafahu wa da'afa aktaraha cewa summa tawabba'i li kulli salatin wa salli ki rika yin alwala in zaki kowace sallah kuma dole ne wannan alwalan shin wannan lafazin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko ko wani daga cikin wadanda suka rawaito hadisin al-imam abu dawud ya raunana wannan lafazi al-imam al-bukhari ya kawo shi amma mu'allakan ba tare da isnadi ba akwai lafazin da ya taho a sunanun nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata fa amsiki anis salati ki bar sallah fa idza kana al-akharu idan daya jinin ne wato jinin ciwo fa tawabba'i shi kan ba zaki bar sallah ba zaki rika yin alwala fa inna ma huwa irkun saboda jini ne ya fashe a cikin al'auranki ba jinin mahaifa bane ba jinin haila bane hadisin yana cikin al-musnad al-imam ahmad da kuma sunan ibn majah kitab at-tahara kitab ma ja'a fil mustahaba allati addat ayyama aqra'iha to hadisin babu shakka malamai wasu na raunana shi wasu na inganta shi kamar misali muhammad nasiruddin al-albani yace hadisin ya inganta as-sahih sunan ibn majah hadisin 509 lokacin da Fatima bintu Abi Hubaysh ta zo da damuwar ta ga Annabi Muhammad kamar yadda Aisha ta bada labari lokacin da ta gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam jinin ta baya daukewa tace in bar sallah ne Annabi ya ce mata la inna ma zalika irqun wa laysa bil haida jijiya ce ta fashe miki ba haila bane don haka karki daina sallah fa idza aqbalatil haida idan hailan ta tinkaro lokacin hailanki ya zo kaga kenan annabi yana gaya mata saboda tana iya bambanta jinin hailan da jinin istihala idan lokacin jinin hailanki ya tinkaro fa da'i salata sai ki bar sallah wa idza adbara idan jinin hailan ya juya baya faktili anki dama sai ki wanke jini wa salli ki sallah kaga hadisin nan babu cewar ta yi alwala amma urwatu bin zubair da yake shi yake dauko hadisin aisha yace wa qala abi babana yace min summa tawaddu li kulli salatin sannan ki rika yin alwala in zaki yi kowace sallah hatta yaji a zalikal waqtu har sai wani lokacin sallan ya zo. Kaga kenan lafazin ka rika yin alwala in zaki yi kowace sallah bai tabbata lafazin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bane. Ana tunanin lafazin wani daga cikin wadanda suka rawaito hadisi ne. Ka duba sahihul Bukhari kitabul wudu'i babu ghuslid dami hadisi na 226. Saboda haka sabani da aka samu game da ingancin jingina wannan lafazi ga annabi shi yasa aka samu bambanci tsakanin waɗanda ke ganin mace da take jinin istihala dole ta riƙa alwala in za ta yi kowace sallah da waɗanda suke ganin ba dole bane. In ka ce ba dole bane ta riƙa alwala don za ta yi kowace sallah saboda ka yarda wannan lafazin sun matawabba'i li kulli salatin ba lafazin annabi bane. Lafazi ne wanda aka samu daga cikin wasu malamai da suka ruwaito hadisin wanda banda ma cewar al-Imam Abu Dawud ya raunana lafazin shi kansa duk da cewa an samu waɗanda suka inganta shi. Fahimta ta biyar game da hukuncin mace da take jinin istihala, anna alaiha an tatawadda'a li kulli salati li waqti kulli salati wa tusalli bi dhalika al-waqti ma sha'a min al-furud wa an-nawafil ma lam yakhruj al-waqta. Abinda kawai aka wajabta wa mace da take jinin istihala shine babu wanka illa dai kawai za ta rika alwala idan lokacin sallah ya shigo, ba wai lokacin da za ta yi sallah ba. Akwai bambanci tsakanin alwala idan za a yi sallah da kuma alwala idan lokacin sallah ya shigo. Idan lokacin sallah ya shigo ta yi alwala, idan ta yi alwala to za ta yi wannan sallan, za ta yi nafilu, za ta yi duk ibadan da ta ga dama matukar lokacin sallan bai fita ba. Wannan ita ce mazhabar al-Imam Abu Hanifa da kuma mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal. Za ta yi alwala idan lokacin sallah ya shigo, amma idan ta yi alwalan wannan alwala ta isar mata ta yi ta ibada da shi, duk wata ibada da za ta yi ba za ta sake alwala ba sai dai in lokacin sallan ya fita. In ka duba kashaful qina' mujalladi na farko shafin 215 da littafin al-mughni mujallad na farko shafin 423 da sauransu suna kafa hujja da wannan hadisi da muka faɗa summa tawabba'i li kulli salatin. Kaga sun yadda kenan lafazin nan lafazin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam, kuma shi ne mafi inganci. Lallai annabi ne ya faɗa summa tawabba'i li kulli salatin wa salli, ki riƙa yin alwala in za ki yi kowace sallah. To tunda annabi ya ce ki riƙa yin alwala in za ki yi kowace sallah, shin alwalan nan saboda sallah ne ko saboda lokacin sallan ne? Don akwai bambanci. Idan ka ce alwalan saboda sallah ne, to idan aka yi wannan alwala aka yi sallan alwalan ta ƙara aikinta, in za a yi wata ibada kuma sai an sake alwalan. Amma idan ka ce alwalan saboda shigowar lokaci ne, idan aka yi alwalan to koda an gama wannan sallah alwalan ba ta warware ba, duk wata ibada za ka iya yi da wannan alwala sai in lokacin sallan ya fita. Me ya bambanci? Saboda harafin lamun da ya taho a nan summa tawabba'i li kulli salati tusta'aru lil waqti, akan yi amfani da wannan harafi na lamun ga lokaci. Kamar misali inda Allah yake faɗa a suratu Maryam aya ta 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata, an samu wata jama'a da suka biyo bayan na farko waɗanda suke tauye sallah. Ana tauye sallah? Babu, baka iya tauye sallah. Me ake nufi? Adaa'u awqata salati, sun tauye lokutan sallah. Saboda ita sallah baka iya tauye ta, amma lokacin sallah fa kana iya tauye shi. Lokacin sallah ya shigo mutum ya ki yi, da yawa ana samun irin su, zai sai cikin dare ya hada azhar la'asar magriba isha'i ya yi su a lokaci guda. Wannan shine ainihin mai wasa da sallah. Don haka idan aka ce adaa'u salat ana nufin adaa'u waqta salat. Don haka tunda annabi ya ce thumma tawabba'i li kulli salatin ana nufin tawabba'i li waqti kulli salati, idan lokacin sallah ya shigo in ta yi alwala ba za ta sake wani alwala ba sai in lokacin sallah ne ya fita. Saboda haka za ta yi ibada da duk ta ga dama da wannan alwalan, za ta yi nafila, za ta yi tilawar alqur'ani, duk wani abin da ake da alwala za ta yi da wannan alwala guda ɗaya ba tare da ta sake ba matukar lokacin sallan bai fita ba. Wannan mashabobi guda biyu da mashabata al-Imam Ahmad bin Hanbal da mashabar al-Imam Abu Hanifa suke yarda da wannan. Wannan fahimta ta biyar kenan. Sai fahimta ta ƙarshe game da hukuncin matar da take yoyon jini, ita ce fahimtar al-Imam Malik bin Anas, Allah madaukaki ya musu rahama baki daya. fahimtar mazhabar malikiya ita ce annahu la yajibu alaiha shay'un ghayru ghusliha min al-haybi, idan mace tana yoyon jini babu wani wankan da aka wajabta mata, sai dai in tana iya bambanta jinin haila da jinin ciwo din lokacin da jinin hailanta ya dauke ta, wannan wajibi ne ta yi wanka illa iyaka. Sannan shine fahimtar malikiya, in ka duba al-muntaka sharhi muwatta na al-imam al-baji mujallad na farko shafin 127 bidayatul mujtahid mujallad na farko shafin na 43, da ma malamai da dama ba ma musaba malikiya ba daga cikin tabi'ai, kamar yadda ya zo cikin littafin al-mughni, littafin ibn qudama da kuma sunan abi dawud mujallad na farko shafin 214, illa an tahaddasa haddan ghayra al-istihab. Me ya dalilin da yasa aka ce babu wanka da ya wajaba? Saboda cikin hadisai da muka karanta, annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ma Fatima bintu Abi Hubaysh lokacin da tace in daina sallah, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la karki daina sallah, inna ma zalika irqun, jini ne ya fashe, jijiya ce ta fashe, jini ke zubowa, wannan jinin ba na haila bane, walaysa bil haiba, tunda annabi ya ce ba haila bane. Kaga wa hada yamfi wujubal ghusl, kaga annabi ya kore wajibcin wanka, tunda ba haila bane ina kuma wanka ke zama wajibi, wanka yana wajaba ne akan haila, tunda annabi ya ce ba haila bace. Kaga kenan maganar wanka a wajabta shi ga mai istihala bi mata su ba ka sa'irul uruq, ka duba litahi al-muntaka, wannan hujja tana da ƙarfi kwarai. Sannan ma lokacin da idan lokacin sallah yayi, dole ne ta sake alwala, dole ta sake alwala, saboda wancan hadisi sun matawabba'i li kulli salati, mazhabar malikiya suka ce nan ma ba dole bane, ba dole bane ta sake alwala, saboda ita dama can ba ta tare da wani uzurin da ya wajabta mata alwala, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi laysat bil haiba walakin hadhihi irqun faghtasili wa salli. Manzon Allah ya ce wannan ba haila bace, jijiya ce ta fashe a ƙasar mahaifa, jini ke fitowa daga jikinsa, faktasili, idan jinin haila ya dauke take wanka, wannan ne ki kama sallah. Kaga annabi bai ce mata walam ya'murha bil wudu'i, bai umurce ta da alwala ba. Ina aka samu lafazin alwala? Shine hadisin as-sunan da yazo a sunan Abi Dawud da kuma yazo a sahihul Bukhari amma mu'allakan, thumma tawaddai li kulli salatin. Wannan dama an samu jayayya tsakanin malamai akan shin lafazin na annabi ne koko a'a, daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisi ne wani ya faɗi wannan. Saboda haka alwalan ma ga mace da take istihala ba wajibi bane, walam yalzimha li amriha. To anan babu shakka mazhabar da tafi inganci ita ce mazhabar malikiya, babu wankan da ke wajaba akan mace saboda tana jinin istihala sai mace guda, wanda al-Imam al-Khattab yayi magana akan ta, kamar yadda manzon Allah yayi bayani za ta hada salloli guda biyu ta yi su wanka daya. Ita ce matan da ba ta iya bambanta hailanta da kuma jinin istihala, Allah ya sa mun gane, ko kuwa ba ta taba yin ma hailan ba, kawai jini ya yanko mata, saboda haka ba ta ma san yaushe ne kwanakin hailanta ba, ba ta san adadin kwanakin hailanta ba, ba ta iya bambanta jinin haila da jinin istihala, kaga kenan tana iya kasancewa jinin nan da ya zo mata a yanzu haila ne, yana iya zama kuma jinin ciwo ne. Saboda haka ita wannan dusa in za ta yi sallah wajibi ne ta yi wanka, domin ta yiwu a yanzun da za ta yi sallah jinin da ya sauko mata ƙarshen na haila ne, kaga kuma idan jini ya zo ƙarshe ga haila wajibi ne a yi wanka, shi yasa aka ce wajibi ne ta yi wanka. Wannan babu shakka wajibi ne ta yi wanka kafin ta yi sallah, amma mace da take iya bambanta jinin haila da jinin istihala, wanda aka ce wajibi ya yi wanka, ita ce mai haila, ita wancan da take jinin istihala, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam